أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم حكيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسل بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 22 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2024 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 16 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 59 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Yau za mu kafin haka akwai takarda guda ɗaya a hannuna, tambayoyi daga wajen Alhaji Dokta Zallabukar Umaru Mandara, Number 9 Gunman House Road, All GRA Maiduguri. Tambaya ta farko, shin daidai ne a musulunci da shugaban ƙasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake, ko kuma an fi sarakuna zuwa can ruwa, wato buɗe baki da azumi a gidansa, alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne? Daidai ne ko ba daidai ba ne? Tambaya ta biyu, gwamnonin jihohi suna karɓan kuɗi, wato convention or grant, daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki, idan sun kafi waɗannan kuɗaɗe ba sa gaya wa talakawa abin da za a yi da kuɗin. Kuma wannan gwamnonin sun rantse da Alƙur'ani cewa za su yi adalci, kuma ba sa yin adalci. Sun nemi da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Tambaya ta uku, ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja Ramadan, kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki, ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a fidda zakka. Ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam ya yi bayani a kan zakka ba. Ina son malam ya yi bayani a kan zakka. Ina fatan ranka da dai yana kallon mu ta fitar akwatin talabijin ɗinsa, ya kuma bude balancin daidai yadda yanzu ansa da za mu bayar kowace gwargwado yadda ya saukata. Abin da ya shafi tambaya ta farko, yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki. Wannan babu laifi idan ya yi haka, sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin. Tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na ƙasƙantar musulunci ko musulmai, na tozantar musulunci ko musulmai, sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki, tunda shi dai ba azumin yake ba, kuma ko ya yi ma ba za a ba shi lada ba, tunda shi ba musulmi ba ne ba. To kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba. Ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayinsu na sarakuna, iyayen jama'a, shugabannin jama'a, su isar wa shugaban ƙasa koken talakawansu al'ummarsu. Sai da shi ya kai shugaban ƙasa tun da ta hau mulki yau shekara 4 da wata kaza, mun ga kaskanci iri kaza, mun ga kaskanci iri kaza. An kori da dama daga cikin ƴaƴanmu, talakawanmu daga aikin soja, waɗansu daga aikin ƴan sanda, waɗansu an kore su aiki ko an san an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya. Me muka yi, menene dalili? Idan an sha ruwa an yi buɗe baki, sai su faɗa su gaban ƙasa wannan. Ko saka babu dama su isar da saƙon talakawansu, su faɗi koke-kokensu, su faɗi abin da ke ci musu tuwa a ƙarya. Kuma su yi masa bayanin cewa cikin shekara 4 ɗin nan da ya mai girma shugaban ƙasa kai kana mulki, abin da muke gani ilimi an cece shi, mu ko mun riga mun san muna da koma bayan ilimi a jihohinmu. A dukkan bajet ɗin da gwamnatin tarayya ke yi, ilimi na ɗaya daga cikin koma baya. Sannan kuma an cece harkar noma, kuma noma ɗin nan kusan 80 ko 90 cikin 100 din su a yankin mu ne ake yi a inda talakawa mu suke, mu muke da kasar noma, mu muke da riba naija, mu muke da kogin Benue, mu muke da Taraba, mu muke da Yobe, mu muke da Bakaleri, mu muke da Tiga, mu muke da Talawa a Kano, mu muke da wuraren noma. Saboda haka harkar noma an dakile ta, ne shugaban kasa zai ce game da harkar noma, wanda mun zo ne don hukuntar jama'a. Sannan kuma su ƙara isar masa da saƙon talakawansu da abin da ya shafi al'ummarsu dangane da fuskar kiwon lafiya da yadda harkar tsaro su kurkurce, wannan wajibin sadaka da ne ke yi, ba kawai a ji a shawara ba, kowa ya fice sa. Ina fata an fahimta. Wato abin da nake cewa, don sun ansa kiran babu laifi, amma su yi amfani da ansa kiran wajen isar da saƙon jama'a, wajen isar da saƙon talakawansu, ko shakka babu wannan zai tasiri. Kuma inda sarakunanmu za su yi ƙarfin hali su yi wannan a cikin watan Ramadana, da sai kaga lokacin na watan Ramadana da lokacin faɗuwar ranar shan da buɗe baki suka isar da wannan kalmomi, sai Allah ya sa albarka. Amma har kawai su je a yi buɗe baki a taso, ko kuma dama an yi hakan ko don an yi musu dariya, in don wannan ne to bai kamata ba, amma matukar kawai buɗe baki ne su kuma su yi amfani da isar da wannan saƙon, to lallai ya kamata. Abu na biyu, maganar kaso da ake bayar kowace jiha daga gwamnatin tarayya, ko shakka ba a gwamnan jiha da shi da mukarrabansu suka karɓo daga gwamnatin tarayya kaso ne na talakawa da ya zama wajibi a yi musu aiki da su cikin abin da zai amfane su. Ba lallai ba ne a cikin harkar mulki, mai mulki sai ya tafi kowane kobo yaya ya yi shigo yaya ya fitar, dai idan an yi haka babu sirri a cikin harkar gwamnati. A'a, amma dai su jama'a su ga cewa kuɗin sun samu a ƙasa, ba wai a zubar da kuɗin ba, su ga aiki a ƙasa, sun san kuɗin sun shigo kenan. Amma su ji labarin kuɗin sun shigo, ko su karanta a jarida, ba su gani ba a cikin ruwan shansu, ba su gani ba a ɗakunan shan maganinsu, ba su gani ba a asibitocinsu, ba su gani ba a cikin harkar tsaro, gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace, sekondare haka suna lalace, to babu yanda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa shugaban nan ne masa adalci. Ina ba ta an fahimta. Saboda haka ko shakka babu, amana ce Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa su kuɗaɗen da suke karɓa su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'a. Harkar tsaro, kiwon lafiya, ilimi da kowane ɓangare na rayuwa. Idan ko ba su yi haka ba, za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama. Manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kowane ɗayan ku ɗan kiwo ne, kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo. Sai ya ambaci guda huɗu don buga misali, imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi, wal rajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi, والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وأنهم قداه قدام بقى مثالي لي أما كلمة كله في مكاشة تتوى، أما وأنهم أمانة تتاكي تتوى فيني نظر كله بتكون في جبا في جبا جهة مرسة جهة في جبا كمان كما تمرسة من الوقت الجمع في جبا قصصة وأنهم كيني فرقوا من ذا أتنبايا إذن جهر برنا دا أدب المتالي من ليه مقصي. Wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya yi gudanar da mulkin shi. Idan Najeriya na da mutum miliyan 120, wato shugaban ƙasa za a tambaye shi ya yi gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama, kuma dole ya yi bayani. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dole mutum ya bada ansa. Ba mai ba su kariya, ba lauya mai zaman kansa, ba lauyan gwamnatin tarayya, ba lauyan gwamnatin jiha. Ko wata kansa yake. Manzanni ma za a tambaye su ballantana gaba garin mutane. Fala mas'alanna alladhina ursila ilayhim. ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كما كانوا بآياتنا يظلمون هو سأنت البنتي منظور ده وين ده اكتب له منظور ليه كتب ليه سكت كتب لك وسأنت سكباك بل انت نكتب بدل هو سأنت البنتي sannan majidan shi a gidansa mai mace ɗaya da ƴaƴa, mai mace biyu da ƴaƴa, uku har zuwa huɗu, sai an tambaye shi ya gudanar da gidansa cikin su da can su da suturarsu da zaman lafiyarsu da kula da iliminsu, ilimin addini, ilimin rayuwa, wayewarsu, sanin ya kamata ɗinsu, tarbiyyarsu, sai an tambaye kowane gidansu gwargwadon adadin yawan iyalinsa, gwargwadon yadda tambayar za ta yi wata gaban Allah ranar tashin kiyama. Tambayar da za a yi wa mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba, mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba, mai ƴaƴa huɗu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba, mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba. Kowa sai an tambaye sannan wal mar'atu fi bayti zawjiha, mace a gidan mijinta, sakin aurenta, zaman da kuke tsakaninta da miji, zama ne na amana, zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta, tsakaninta da kishiyarta, ko zama ne na musiba da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta, sai an tambaye ki ko sai kin shirye mijin ya zama bai sani zai sai abin da kika ce ya zama kamar irin zombi din nan kamar raƙumi da aka ala, sai an tambaye ki ranar tashin kiyama ko zama ne kike nufi sabilillahi, biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da riƙon amana, sai an tambaye ki ranar tashin kiyama. Haka wal khadimu fi mali sayyidihi, yaro game da dukiyar uban gidansa, yaron gida game da dukiyar uban gidansa, yaron gida tun daga baya har mai wanke wanke har mai gadi har yaron ka akan tinka har yaron ka akan sorka har sakataren ka akan faninka, dukkan wani wanda yake karkashin wani ko wani irin nauyi ya dora maka, sai an tambaye ka ka haince shi ko baka haince shi ba, ka rike amanar sa ko ka yi masa magudi, kowa da kowa yake ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Amma abin da ya shafi na uku kuwa, wannan ina jin ina kyautu su san mun yi magana akan zakka a cikin Ali Imran wajen faɗin Allah ta'ala sayutawwafuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wannan man kawo hadisin Bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama kafin mutum ta kananna ɗaya wuyansa, sannan mutumin ya tale bakinsa yana takar mutumin yana masa tsartuwa ta dafi yana cewa ana kanzuka ana maluka, ni ne dukiyar da ka fuskance baka fitar da hakkin talakawa ba. Ba da kowane mutum zai bayyana wannan ranar tashin kiyama, amma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa da kan rai, akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kasanta da wanda ba sa bayarwa, a cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma ƴan kaɗan ne idan an kasanta da masu yi akan san rai. Mai yin zakkar san rai gaji ya ware ta sai ga ta yau miliyan biyar a ce in ba ta kawo miliyan biyar haka kawai to sai rin ɗayan ɗan kaɗan kaɗan a ta kalilan mu aka da ya ba wancan naira ɗari ya ba wancan naira ɗari, akwai ɗan kudurin ma za ka ga an sa mutane sun yi layi ne a cikin layi ana ba mutane naira ɗari biyar biyar ko ɗari uku sai ta yi kila ma sai ma'aikatan tsaro sun tasa ka kafin ka samu ɗari uku ka je a yi maka magani a ɗakin shan magani na naira ɗari da hamsin sannan ka ci naira ɗari sai ka sake wani ma'ana babu riba. Ita ce zakka idan mutum ya fitar duk yawanta ai ba komai bace ba, idan ka tana cewa naira miliyan biyar sai ka tana cewa wannan fa ɗaya ne cikin arba'in na abin da Allah ya baka, inda Allah ya ga dama sai ce ka bayar da 39 ka rike ɗaya, amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike 39 dan me za ka yi kai kuma lokacin da ka bayar sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɓaka dukiyar ya sanya albarka a ciki, idan ka hana kuma sai Allah ya ruje dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka ba ta wadatar ka, sai zan to ga ta da yawa amma ba ka ganin ta da yawa kana ganin ɗan kaɗan ɗin da ke wajen mutane, ka mallaki abin da ya kai miliyan ɗari a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan ɗaya ba ya fi kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa, sai to yau jininka ya hau gobe ciwon suga gobe wace ce matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kamanna ɗaya ka da su ka rasa yadda za ka yi talakawa abin nan, wato likitoci sun hana ka sakat amma talaka ya je kasuwa ya ci kwaɗon rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne a kan titi ba duk kuɗa ya mutu abin nan amma ya zauna lafiya nan in ban da agajin Allah kai idan ka ci wannan rannan sai dai kuma a mutuwa da za ku amma talaka ba abin da ya gaji ya aga wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya nan saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwar ka bai zalunci kowa ba, shi kuma da ka zalunci kowa za ka cinye daɗin tsarsakaccen tuwani wata za ka sha amma sai zai maka matsala ya za ka tafi tsarar da shi, to Allah ya cire albarka cikin dukiyar ka, don haka lallai ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ka dace kar su yi kyakkyawan wanda za su ba, ba lallai bane don na fitar da zakka sai na ba cikin masallacin nan, in na fitar da zakka naira 100,000 sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum 100,000 kowa an ba shi naira 1,000 sannan zakka ta sai in lokacin da na fitar da 100,000 sai in zaɓi mutum 200,000 in kasa samu su raba ko in ku haƙura na fitar da 100,000 in zaɓi mutum 4 ko in ba su sai mutum ɗaya ma na ba shi shikenan zakka ta sai ɗauki guda ɗaya kawai ka ba shi 200,000 ya tafi shi ma ya je ya jari shekara mai zuwa ya zanto cikin masu fitarwa, amma mai ne zai amfanin ka ba wannan 200,000 su sa sai mutum ya shekara 50 yana cin zakka kuma ya mutu ya bar 'ya'yansa gadon cin zakka. mutum tun yana yaro yake tun zakka har yi girma har yi kubar dace kana tun yana tun zakka ba na da lokacin da shi ma zai fitar ba Allah ya rahama mana ranka dade yana fatan mun amsa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin wadanda za a yi wa gafara a wannan wata mai albarka malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
عبد الله بن عباس يا فضا اتكر روايه دا ابن ابي حاتم يروي في كتاب التفسير سنه تفسيري ده سندي wanda yake hasan yace akwai wadansu daga cikin manyan shugabannin munafikai ko kuma wato da suna cikin wani addini kafin shiga addinin musulunci cikin su akwai mu'tazili ibn qutayr da rafi ibn zayd da wato da dai wadansu kanu yadda ulul islam sun kasance suna da'awar musulunci a sarari fada ahmur rijalun min qaumihim min almuslimin sai waɗansu ‘yan uwansu danginsu cikin musulmai suka kira su fi kutumatin kanar bainahum dangane da wata husuma da rikici da yake tsakaninsu suka kira su cewa ku zo mu je ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wajen manzon Allah don yi mana hukunci fa da auhum ila al-quhani hukamin jahiliya sai suka ce a mu ba za mu je wajen manzon Allah ba akwai bokaye akwai malaman duba akwai ɗan tsibbu wanda ko muka saba su ne alƙalanmu su suke fatawa idan wani abu ya faru su suke raba gardama idan wani rikici ya faru suna musu hukunci irin na jahiliya irin na magabanci su waɗannan sun ce ku zo mu je wajen manzon Allah waɗannan sun ce a zo a je wajen suwa ne wanda ba manzon Allah ba fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ya saukar da wannan aya game da alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk kin baka da masaniya dangane da waɗannan da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafinka na littattafan da aka saukar wa annabawan da suka wuce a baya a tarihi yuriduna an yatahakamu ila taghut tare da haka kuma sai gashi suna so su kai hukunci wajen taghut taghut ita ce dukkan wata doka wadda ba ta Allah ba dukkan wata doka wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gargajiya ne magudanci ne constitution ne tsarin mulki ne na Ingila ko na America ko na Russia ko na China dukkan dokar da ba Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ita ce tago yuriduna an yatahakamu ila tago suna so su kai tsara su kai hukunci wajen tago wa kad umiru an yakfuru bi alhalin an umarce su su kafirce wa tago wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya batar da su bata wanda yake mane su a wata riwayar daban ita ma ibnu abi hatim ya ruwaito daga ikrima daga abdullahi dan abbas yace kana abu barda al-aslami kahinan yaqdi bayna al-yahud akwai wani mutum mai suna abu barda al-aslami da tan boka ne da haka an mayar da shi mai hukunci a tsakanin mutane yana hukunci tsakanin yahudawa fa tanafaru ilayhi unasun min aslam min unasun man aslama min al-yahud wato sai waɗansu daga cikin musulmai waɗanda da yahudawa ne sun musulunta su ma sai suka kai ƙara wajen shi suka kai hukunci wajen sa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wato an samu sababi guda biyu na sauka ko wani ɗaya daga cikin su kuma sahihi ne ingantacce a karatun da ka'ida idan aya ta samu sababi sama da ɗaya wajen sauka to sa iya yiwa ko dai ayar ta sauka ne sau biyu ko kuma ababen guda biyu sun faru a lokuta biyu makusanta juna sai ayatu kadan ba da amsa ina fata an fahimta akwai ayoyi na alqur'ani wadanda an saukar da su sama da su daya, a saukar da su a Makka, a saukar a Madina, ko a saukar wani lokaci kuma a sake saukarwa a wani lokaci ne. Wannan akwai shi, da haka Imam Suyuti a cikin littafin al-Itiqan fi ulum al-Qur'an yayi babu ma takarrara nuzul, babin wani adadi na ayoyi a cikin alqur'ani wanda sun sauka sama da su daya, kaza ya faru sai aka saukar da ayar, sai wani abu ya sake sauka, sai wani abu ya sake faruwa, sai aka sake saukar da ita, dan nuna cewa yadda ayar ta magance wannan matsalar za su iya magance wannan matsalar. Ko kuma kusurin guda biyu sun faru a lokuta guda biyu makusanta juna, sai ya dace da saukar ayar akan su duka. Ina fata an fahimta. Waɗannan riwayoyi guda biyu waɗanda nace muku ingantattu su suke ba da bayani a su ne ya kamata kai a faɗa wajen sababin saukar ayar, amma ba riwayar da ake jinginawa zuwa ga Abdullahi bin Abbas ba, da yawa daga cikin malaman tafsiri suna faɗar cewa wani mutum ne cikin munafikai rigima ta haɗa su da wani Yahudi, sai da Yahudin ya ce a je wajen manzon Allah dan ya san manzon Allah zai masa adalci, sai wannan musulmi munafiki mai imanin basa yace a'a, sai dai a je wajen Ka'ab ibn al-Ashraf, ɗaya daga cikin shugabannin Yahuda, ko Ka'ab ibn al-Ashraf ko waninsa, to wace ya kamata mu je mana hukunci da dan har dai ƙarshe aka je wajen manzon Allah ya hukunci yace shi bai yadda ba, shi dai yana son kuma sai an je wani wuri daban. Daga nan gurin sai aka je kofar gidan Umar dan Khattab cewa ga abin da ya faru, mun je wajen manzon Allah ya mana hukunci, amma wannan bawan Allah ya ce bai yadda ba, sai muka ce to ma bari a zaɓi wani, bari a biyo ta wajen ka kafin a je wajen. Umar dan Khattab ce kai haka ne bawan Allah, sai yi haka ne manzon Allah ya hukunci, amma ni dai ban gamsu ba, ina son a ƙare mana bayani. Sai Umar dan Khattab ce za ka bi ƙarin bayani, sai ya tafi gida ɗauko ta ko sai zo fille masa kai. Wannan riwaya haka duk malaman tafsiri suke faɗanta, amma gaskiya riwaya ce da ƙinciya, ba ta da asali, ta fuskar inganci ba ta da asali. Ina fata an fahimta. Wannan riwayoyi guda biyu su ne riwayoyi waɗanda suke ingantattu dangane da sababin saukar aya. A taƙaice dai aya tana magana ne dangane da dukkan waɗansu mutane da suke hukunci ko suke kai ƙara zuwa wata doka wadda ba ta Allah ba, suke hukunci da dokokin da ba na Allah ba, bayan an umarce su su kafircewa su bijirewa duk dokar da ba ta Allah ba, kamata ya su bijire mata, shine wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum idha anta zatu ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul kuzo zuwa ga abinda Allah ya saukar, kuzo zuwa ga abinda manzon Allah ya zartar na hukunci da bayanin da ya dangane da abinda ayoyin sun hukunta, ra'aytu al-munafiqina kawai sai ka ga munafikan yasudduna anka sududa, suna kaucewa inda kake, mutukar kaucewa, ba sa son ka. Da an ce ku zo ga alqur'ani, ku zo ga hadisi, qur'ani da hadisi ki hukunta tsakanin mu, sai suke san su ba su da hukuncin qur'ani ba, ba su da hukuncin hadisi ba, shine ra'aytul munafiqin yasudduna anka sududa. Malamai suka ce balaga ta alqur'ani da sai an bace su da lamiri, tunda an fara da kinaya ba a bayyana sunan su ba, alam tara ilal ladzina yaz'umuna, bayyana aikin su ake suna riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka, haka wai za ka yi lahum lamiri ne ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli, da sai a ce ra'aytahum yasudduna anka sududa, amma inda an ce ra'aytahum yasudduna anka sududa to ba ba da addressin ki kowa ya gane su, da haka a madadin a kawo lamiri sai aka kawo al-ismu adh-dhahir, a madadin lamiri suna na zahiri din sai ku tabbata su da addressin su, ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa, sai ga munafikan suna kauce maka iyakokin kaucewa, ba a ce ba sai ka gansu, da an ce sai ka gansu to su zuwa, amma ka gane cewa duk wanda aka ce ga dokar Allah, ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai kiyan aiki da ita ya samu dokar wani ba ta Allah ba, ba ta manzon Allah ba, to shakka babu wani kaso na wannan aya ya tafi, ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. A nan gurin abin ya shafi doka ta ƙasa, ya shafi dokoki na jiha, lokacin da jiha take garin jayen musulmi ya zama wajibi ta yi aiki da qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shari'atul musulmi. Lokacin da ƙasa take garin jaye na musulmi ya zama wajibi ta yi aiki da qala Allahu qala rasulullahi, idan har jiha ta samu wannan dama ba ta yi amfani da ita ba, to ba su da uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama, wato su masu mulkin jihar, ba su da uzurin da za su faɗa Allah cewa Allah kaza ne da kaza ne da kaza ne. Haka idan ƙasa ta samu wannan ikon ta aiki da dokar Allah sai ta ƙi, shugabannin da suke mulkar ƙasar ba wani uzuri da za su faɗa Allah ranar tashin kiyama. Na yadda cewa a iya samu a kasa aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari, to a yi abin da za a iya yi mai, ai ba hukuma ba ne ba a ce duk abin da ba zai iya yi shi ɗari bisa ɗari ba, to kuma sai in ƙi da shi ɗari bisa ɗari. Ina jin wannan bai dace da shari'a ba, bai kuma dace da hankali da shari'a ba. lafiyayyen hankali da shari'a sun yi tarayya da juna kan cewa duk abin da aka koyi to ya kamata in yi iyakacin yina, in aka je inda ba zan iya yi ba to shikenan. Allah ce la yukallifu Allahu nafsan abin da zan iya kenan, yanzu kuma an zo inda ba zan iya yi ba sai na sauke, sai shikenan na riga na sauke nauyi a wajen ubangiji. Ina fata an fahimta. Da yawa daga cikin abin da yake hana gwamnoninmu na jihohi aiwatar da shari'ar musulunci, abin da yake damun su ya za su yi da tsari na nizamul uquba wato punishment, tsari na a yanke hannun barawo a jefe mazinaci, duk shi ke damun su. Sai su ga idan sun yi wannan to sun kayar da kura da kowa zai hango su daga nesa, daga gida da waje, duk za a samu sauraron dan adam ana leken su, kuma za a sa su a gaba irin yadda aka sanya jihar farko da ta fara aiki da shari'ar musulunci gaba farkon lokacin da aka fara abin, to su ma za a sa su a gaba. To a sakamakon haka sai su ƙi shari'ar gaba. To kaga wannan jahilcin hakikanin shari'ar ke kawo ne, domin ita tsarin jefe mutum ko yanke hannun ɓarawo ko jefe mazinaci ko abin da sauransu, wannan idan ka kwatanta shi da sauran tsare-tsaren shari'a bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba. Sauran 99 da kuka ke kuma shi ne ya uzurin ku. An ji kuna jin tsoron ku yi haddi za a ce kaza, an ji kuna jin tsoron ku yi kaza za a ce kaza, to sauran 99 ɗin fa. Yanzu idan gwamna ya kawo tsarin da za a daina satar kuɗin talakawa gaba ɗaya, ai yayi wani abu ne shari'a mai yawan gaske. Yayi tsarin da za a rinka kwangila ta fi sabilillahi, ba za a zo ba a bani kwangila lokacin da aka bani, gwamnatin da ta bani ta san abin da zan kashe a wannan kwangilar miliyan 20, amma sai a samu miliyan 80. Amma idan aka samu miliyan 90 to wannan fa ba ni ne zan tribar wannan 70 ɗin ba ni kadai. Ila abin da za a iya amincewa a bani, mun san abin nan za ka kashe miliyan 20 ne, to amma za mu sa miliyan 90. Ka sa hannu ka karbi 90 amma 30 za mu ba ka. Wannan shi ne galibi abin da ake yi, har ma an mayar da shi halal. Ka kulu hani'an mari'a, yau duk su zama mun suka dauka hani'an mari'a ba komai, ka ci bulus kun da dai talakawan ba su gane ba, shikenan ba komai. Ma'ana kwangila ta miliyan 20, kai mai yin kwangila da za a bayar da kwangila da sunan kamfaninka 30 za a baka, haka suka faɗa ma. Amma duk takardun kwangilar an nuna miliyan 90 ne, sai dai kai ka karɓi 30 su kuma su cire wancan saura. Ma'ana miliyan 50 kenan, miliyan 60 haka kawai mutum yana zaune a ofis miliyan 60 ba su yi ba su haɗa. Kuma wai sai ba za a yi bayani a kiyama ba, ya zama wasa ba ke. An yi zama wasa, an ya ci karo da hikimar Allah da adalcinsa ka ce ba zai bintuka wannan. Ya ci karo da hikimarsa, ya ci karo da adalcinsa. Ubangiji mai adalci ne, mai hikima ne cikin al'amuran. To haka fa ake yi. Yan ma a karamar hukuma sai dai yan ƙananan kwangila shi ne sai ka da ana cewa wato je kai kwalbati ko ka je kai wani lambatu ko wata 'yar ƙaramar gada ta mutanen ƙauye wanda za a musu kamfen da ita ce mai girma cewa man ne ya yi. Duka abin da za a kashe a cikin wannan gadar bai fi naira 100,000 ba, in ya yi yawa 120,000. Amma sai a sa miliyan 1,253 da naira 350. Wai ilim shi ga sunan da a cikin da duk wanda sawu ne wannan. Ko ta kobe 50 ko ina ta shiga ko me da kobe 50 yanzu kuma cikin abin da za a yi gada da shi wallahi ba'ala. Amma dai haka dai masu tsara bota din suke tsara haka za a fita, sai a ba dan kungila ka san abin da za ka kashe 120, to ga 200,000 ma mun baka, ga ma 300,000 mun baka, amma dai wancan sauran kuma na shi. To wannan shine zalunci da ake. Akwai kananan hukumomin da zaunawa ake a kasa kuɗin a raba, da zaran kaso ya zo daga gwamnatin tarayya aka ware na albashi dan kar kananan ma'aikata su yi zanga-zanga, sauran kasawa ake. Akwai labor a karamar hukuma da yake cewa duk ƙarshen wata shi idan an kawo wannan shi kuma shi kwangilar sayar da buhuna yake, irin buhunan nan na leda, irin leda ba su ne a duk wanda da yake cewa ya gana mazgo da ko wata irin ta, ita yake so wa ya zo sakratare na local government ya aje duk wanda aka bashi ka san sai ya zo buhuna ake sarwa sai naira kaza sai a bashi sai ya tura shi. Kuma ba sa kasu banki dan a gane, dan kar a gane rami suke a gida sai irin zazzabuwa ɗin nan kamar ta ajiye ruwa sai su tara duk abin da suke so a ciki dan kar a gane. To yanzu kaga idan ka zo za ka yi shari'ar musulunci mun ji karka yanke hannun ɓarawo ɗin kana jin tsoro, amma hana wannan fara da wannan ko mu ce ba wai karka yi ba fara da wannan don a kasan gaskiya in dai ba an daina sata ba a Najeriya, in ba an daina zalunci ba zai da za a yi kasar sauna lafiya. Sata da zalunci ɗin da ya zama ruwan dare a cikin sukar Najeriya shi ne abin da ya lalata kasar gaba ɗaya, kuma wannan shi ke barazana ga zaman kasan a matsayinta na jamhuriya. Domin mu duba dukkan kasashen da suke rikici, mu duba Sierra Leone, mu duba Liberia, mu duba Burundi, mu duba Rwanda, mu duba Congo Kinshasa, a yanzu da ake rikici duk ne kawo wannan rikicin zalunci ne. zalunci ne ba na abu matakar akwai zalunci ba za a na zalunci a kasa ba amma sai da ce a jama'a ya addu'a Allah ba da zaman lafiya ma'ana hanyar zaman lafiyan an ki abita amma kuma ana sa a roƙi Allah ya kawo zaman lafiyan ala tilas kuma mai yi ne ba a tilas sai kan abin da bai ni ba da haka lalle ne ya kasance masu mulki sun tsaya sun kwatanta gaskiya sun kwatanta adalci sun riƙe amana da kawon su kuma lalle ne su zartar da abin da za su iya zartarwa na Allah ba za a sha giya ba a sha sai zama laifi a Amerika ma ko zuwa inda suka dokar ba za a sha giya ba idan jiha ta zo kafi ba za a yi tacewa ba za a yi karuwanci ba wannan hatta arna waɗanda ba musulmi ba akwai wanda ba su yadda da karuwanci ba kuma suna faɗa da shi da wa za ka yi rigima don ka hana karuwanci da wa za ka yi rigima don ka hana shan giya da wa za ka yi rigima don ka hana tata idan waɗansu tsiraru waɗansu ƴan firani daga cikin waɗansu waɗanda suka zo ba ƴan jiha ba ne suka zo suka ce a za a shiga haƙƙinsu me ne shiga haƙƙinsu ku ɗan matsa mana gaba ga filin daga nan har zuwa teku sai kun zauna a jihar mu ba wanda ya shiga haƙƙinku Allah ba ku haƙuri amma ku tashi ku fita idan Borno ta yi mutu ku dan ƙara matsa Yobe idan aka je can sai ku matsa Bauchi idan aka je har kwa Jego ku shiga cikin duwatsun ku ta bara sai yadda kuke so ku bugu yadda kuka ga dama ko ya ci karansa ba babbaka ba wanda zai masa magana amma dan me za ku so kuma kuna garin mu dole sai kun yi yadda kuke so kuma mun je garin kuma yi yadda muke so ne kai ka san akwai rainin hankali wai sai mu ga cewa wai masu mulkin suna imanta ko suna kimanta mutanen da su ba sa kimanta su dogayen motocin su idan sun zo garin mu ba sa shiga tasha don su ɗauki kamfanin su ke loading passenger ba sa bai wa karamar hukuma kuɗin shiga ko na titin kwabo idan muka je sun su da mu sani haka ba sai mun yi tasha sai an karɓi kuɗaɗen shiga sai an ninka mana sai mun ga haraji kala kala da rasitai na ƙarya da na gaskiya duk sai mun biya idan trailer sun mutu je idan manyan motar sun mutu je duk sai an yi wannan amma su zo garin mu suka rinka babu baka kuma suke na sa kyalin su kuma shi kenan za mu yi shari'a amma ko muna jin kunyar su sai an tuntuɓe sai ya sun yadda ko ba su yadda ba kada Allah sa su yadda su ƙara mutu ranar da can gaba a zamu da fili daga nan har zuwa teku a kofi ne sai mutu ranar sun tuɓa su don me za mu tuntuɓe su ba wani abu bane ba da za a ce wai a yi compromise babu wani compromise a cikin shari'a musulunci ko mutum ya yi ne ko Allah ya tuntuɓe shi gobe kiyama. Ina fata mun fahimta alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idha antu khudhu zuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila ar-rasul khudhu zuwa ga manzon Allah dan yi bayanin yadda zaku tsara dokokinku zamantakewarku tsare-tsaren mulkinku ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikai suna kawar da kai ga barinka matakar kawar da kai ba sa son su zo wajenka
Allah ta yi fa idza asabahum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
بلغت في فكيف إذا أصابتهم مصيبة يعني فكيف يكون حالهم يا حالهم في كفن في إذا أصابتهم مصيبة إذا أنت مصيبة تفوق أخنسوا بما قدمت أيديهم دنجل إذا أبند هنى ينسي يقباتر ممون الأيكي نا in yin aiki da dokar Allah sakamakon haka sai wata musiba ta faru a kansu yaya za su sun maja'uka ya'lifuna billah sannan ne sai kaga sun zo maka suna ta rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wallahi ba abinda muka nufata a zuci illa ihsanan fa sai dai ihsani muka so jara muka so wa tawfiqa sannan kuma mun so ne musasin ta tsakanin mutane ba ma son mai abinda zai tayar da fitina ana bin abubuwan ne a hankali wato ayar kamar yau ta sauka ba za a kuwa ɗan dai hakan sai mu ba yi ba masu shari'ar musulunci ba ne ba amma ana son abu a ban a hankali akwai wani gauna a wata jiha da ya taɓa cewa mu ba yi ba masu shari'ar ba ne muna son mu yi tsarin da idan mun fara ba za a yi kuskure ba na ce ranka ya daɗe kana nufin ba za ka yi shari'a ba har ka mutu yadda kake nufi na ce ka faɗa mu wanda ba zai kuskure ba a duniya ba laifi ba ne ka yi kuskure laifi shi ne idan ka yi kuskure an faɗakar da kake gyara ba ka fara kai kuskuren a fada ma ka gyara kana sai kana ta gaza kana tashi har ta miƙe gaba ɗaya. Amma idan ka ce wai sai kayi shirin da ba za a yi kuskure ba, to sai shiga ka kasa zuwa mai shirin, to ba za su yi shirin. Mala'iku za su sauko daga sama ko bil adama, in dai bil adama za su kintsa ma su tsara maka sai an yi kuskure wajen zartasowa, ko yaya? Ina fata an fahimta. Annabi Dauda, annabi Dawud alaihi salam annabi ne fa, yayi hukunci ɗansa ya farke ya ce ba haka za a yi ba. Hukunci ya annabi ne fa, mata guda biyu suna da yara guda biyu, ɗaya kula ta cinye ɗanta, sai ɗayan wadda kula ta cinye ɗanta ta yi rigima ta ce wancan ɗana ne, wannan ta ce a ana wani aka yi tarihi. Aka zo wajen annabi Dawud alaihi salam, da aka zo ya bincika wace ce babba wace ce karama, wannan ita ce babba, sai ya ɗauki ɗan ya bata. Ita karamar kuma ita cinye ɗan. Can fito sai suka ce kalo da annabi Sulaiman alaihi salam, ya ce ya me ya faru, suka ce ai da abin da ya faru mun je wajen mahaifin ga abin da ya ce a ai ba haka ya kamata ai ba. Ku kawo ɗan a tsaga shi gida biyu sai kawai sai a bata rabi. Sai karamar ta ce na haƙura na babbar ne, sai ce to ku bata ita karamar nata ne. Ita babbar ta ce a keta. Karamar ta ce a ran kai daɗe, in dai za a tsaga gida biyu ne na haƙura na bar mata, a bar mata nata ne. Uwar ɗana ta yadda a yanka shi ne. Ku bata kayan ta nata ne. To shi kenan ka kuma sai ka sanar da doka ba za ka yi kuskure ba. Ɗari bisa ɗari wannan kuma ƙarshen waya ce ingantacciya. Saboda haka hukunci ba wai laifi bane mai mulki ya yi kuskure, zan iya yin kuskure, zan iya yin ba daidai ba. Don haka ma yana daga cikin ka'ida ta Ahlus Sunna, baya nufin dan wanda ya yi kuskure a zage shi a la'ance shi a tsine masa albarka. A'a, sai a faɗakar da shi kuskure, in ya yarda sai ya gyara, shi kenan sai a tafi. To kaga a nan gurin kenan duk wani wayo da mutum zai ce a so muke a gyara, a so muke a tsara abubuwan ne, abin ne sai an bi a hankali, ma'ana sai an bi a hankali sai an mutu kenan, ba ya aikin dokar Allah ba. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa, Allah ya ce ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, irin waɗannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Shari'a ce kawai ba ta so, amma bari su yi dabara. Fa a'ridu anhum, kawar da kai ka kyale su, wa'idhum, yi musu wa'azi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, faɗa musu magana a karan kawunansu, magana mai gamsarwa, qawlan baligha wanda za ta ratsa zuciyarsu. Ka firgitar da su Allah, ka firgitar da su tsayuwa gaban Allah ranar sashen kiyama, ranar da babu kowa daga kai sai aikin ka sai abin da kai. Duk abin da mutum ya ji na daɗi a duniya ranar sashen kiyama zai manta da shi ne gaba ɗaya, ba ya isa na kowa. Kuma a ranar kowa ta kansa yake yau mai firin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. In an tuno wata tsayuwar ne sai mutum ya tsaya gyara ayyukansa gurbana abin da zai iya. Ni na san cewa wallahi wallahi yadda waɗansu musulmi suke faɗa da shari'a waɗansu annan ba su faɗa da ita. Kuma na san cewa a kowace jiha za a aiki da shari'a, wallahi shugabanni waɗanda ake ganin su ne masu faɗa a ji, mala'u manya-manya na cikin garin wanda suke da ta cewa su ne za su tsaya suke ba za a yi ba. To amma idan Allah ya ba ka gwamnati kana da fawa a hannunka, zaka iya yi gurgurdumi, zaka iya yi Ubangiji ta'ala ya san iyakacin karfin ka, ya san kuma inda karfin ka ya kai. Akwai shugaban da ba zai iya fitowa ba, gwamnati da ba zai iya fitowa ba, sai ka kun gaba wanda suka hana ajiri annan shine wani da wani da wani, dai idan aka yi haka wallahi sai an kona gidan wani. To kuma wannan baya cikin maslaha, baya cikin gyara, zai ji nauyin ya fito da haka, amma za a samu wanda suka masa alƙaƙa suka hana shi takar. Kar ku damu da masu faɗa a jarida, duk wanda ya fito fili ya zagi a jarida karshen abin da zai iya kenan, da zai abin da ya fi haka da ya yi. Amma illar wanda ya gum kuma ka ɗauka yana sadaka kuma baya sadaka, kuma ka ɗauka shi musulmi ne kuma yana faɗa da shari'a musulunci, kuma suna nan ana kallon su. Illa iyaka su ba su san ba fallasa ta same su, waɗansu duk sun gaggane, an gaggane waɗansu daga cikin su. Allah kiyaye mu, Allah kiyaye mu.
Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وبلغت ما أرسلنا من رسول ومتبتروا ونمن ذوبا إلا ليطاع بإذن الله. Face sai dan ayi masa da'a da izinin Ubangiji da umarnin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha, ina ma a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka, fastaghfirullah, suka nemi Ubangiji ya gafarta musu kurakuransu, wastaghfara lahumur rasul, sannan shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu gafara inda a ce hakan ta faru la wajadallahu tawwabur rahima la wajadallahu da kun samu ubangiji ta'ala tawwaban yana mai karɓar tuba a gare su sannan kuma rahiman yana mai jin kansu abinda wannan aya take nufi waɗanda suka riga kai hukunci wajen wani ba Allah ba a lokacin manzon Allah inda a ce sun gane kuskurensu da wuri sun yi istighfari kuma sun zo manzon Allah ya yi musu istighfari ubangiji subhanahu wataala sai ya karɓi tubansa ya gafarta musu amma ba wai ayar tana nufin a yanzu idan kai laifi sai ka je kawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai ka kai kuka sai ya kasance manzon Allah ya roƙa maka gafara a gafarta maka ba haka aya take nufi ba akwai yan bid'a da suke fassara ayar wanda yake manzon Allah yana da ikon yiwa mutane istighfari ne lokacin da yake dare Allah kuma ya umarce su da haka yace fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum amma bayan shudewar su sallallahu alaihi wasallam babu wani nassi na aya ko hadisi ingantacce da ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi wani istighfari bayan yana kwanta cikin kabarin sa ina fata an fahimta amma yato da dama sai su kawo ruwayoyi waɗanda suke ba'ifai marasa asali sai su kafa hujja da su akan cewa idan mutum ya je ziyara kabarin manzon Allah ya kamata ya kai kukansa ya faɗi matsalolinsa wanda yake wannan ko saka babu kiran wani ne wanda ba Allah ba in za ka kira Allah ne kuma Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin in har za ka kira to karka kira wani wanda ba Allah ba duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba zai iya amfananka ba in ka kira yake din ba zai iya cutar da kai ba in ka kira sa kuma matakar ka kira wani wanda ba Allah ba to za ka zama kenan kana cikin azzalimai lafazin azzalimai anan yana nufin kafirai dan Allah ya ce wal kafiruna hum adh-dhalimun yana nufin masu shirka dan Allah ya ce inna shirka la zulmun azim dan haka lalle lokacin da mutum yaje ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka shar'anta masa yayi ya tsaya a gaban kabarin tare da girmamawa da ladabi kamar a ce annabin inda yana da rai irin tsayuwar da zai fi girmamawa a gaban sannan yace assalamu alayka ya rasulullah inda zai fukaita akan wannan kadai assalamu alayka ya rasulullah yayi sunan ya zirkin manzon Allah kuma Allah zai dawowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa a daidai wannan fatar ya mayar masa da sallama sannan kuma a saki tare ranka mai da hadisi yayi yace ba wani wanda zai mun sallama face sai Allah ya dawo mun da raina na ansa masa sallama sannan kuma da kansa yake cewa ku rinka yawan sallama da salati a gare ni musamman salati a ranar juma'a da daren juma'a domin sallolinku ko salatin ku da kuke yi ana bugulo min da su sai wadansu da cikin sahabbai suka ce yaya za a kawo maka adadin salatin da muka yi maka alhalin ko kuma kasa ta riga ta diddige ka sai manzo Allah ya ce inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta ka kasa tilaman annabawa ma'ana inda za a je kabarin sa yadda aka binne shi ranar da aka binne shi haka yake a yanzu ba abin da ya canja saboda karamci da ubangiji subhanahu wataala ya masa ina fata an fahimta amma idan ka kara cewa assalamu alayka ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballagta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqq jihadik hatta ataka al-yaqin fa jazaka Allahu 'anna khayra ma jaza nabiyyan an ummati wannan kila ba kowa zai iya haddace wannan in ka kasa sai ka faɗa da Hausa ina ce da kai lallai ka isar da manzanci ka sauke amana ka sauke nauyin da ke kanka ka yi wa al'umma nasiha kafin gabar duniya dukkan sakamakon da Allah ke wa annabawa game da al'ummominsu Allah ya yi maka irin wannan sakamakon game da al'ummarka dan ka riga ka sauke ne kaga wannan shi ne abin da za ka faɗa sai ka ƙara gaba kabarin Sayyidina Abu Bakar Siddiq ka ce assalamu alaika ya Abu Bakar ni Siddiq shike ne suka ƙara gaba dama da shi kabarin Umar bin Khattab assalamu alaika ya Umar al-Faruq ko ya Umar ibn al-Khattab shike ne ka kammala ziyara ba a yin addu'a a wajen dan annabi bai sunnanta mu yin addu'a a wajen sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da ayyuka na sahabbai da ayyukan tabi'ai da ayyukan tabi'in duk suka nuna amma za a ga wani ya rike katon tarbi mai ladanai a jikin kabarin annabi yana tarda yana haka yana haka yayi wajen minti 30 a wajen bai ce komai ba kaga bai ziyara ba bai ma san me yake yi ba a fatawar Imam Malik ibn Anas lokacin da ka shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan kai tahiyatul masjid zaka a biyu a ciki dama ai zaka yi tahiyya a cikin tahiyya akwai abubuwa guda biyu akwai salati ga annabi akwai sallama gare shi yace to sallamar da kai masa cikin karatun tahiyatin nan da salatin da kai yafi falala sama da wanda zaka zo kai masa a gaban kabarin sa. Yace domin ka'ida dukkan ibada da ake yin ta a cikin sallah da wajen sallah, yin ta a cikin sallah yafi falala. Kamar karatun Qur'ani ana yin sa a cikin sallah da wajen sallah, to yin sa cikin sallah yafi falala. Kamar salati ana yin sa cikin sallah da wajen sallah, yin sa wajen cikin sallah yafi falala. Haka tasbihi, haka addu'a, haka menene wato salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na fata mun yanda to amma idan dai kaje ka tsaya a gaban kabarin zaka kane da ladabi assalamu alaikum ya rasulullah ko ka kana sallah abin da muka faɗa dazu ka kammala ziyara kenan amma ba a yin addu'a wajen ba wajen addu'a bane in kana son addu'a inda zaka yi addu'a cikin cewa masallacin duk inda kai addu'a ko rauda inda manzo Allah ya tsakanin minbari na da gidana dausa yi ne cikin dausayin aljanna ko daga masallacin ka kana Madina kai kai alwala ka tafi masallacin ku ba ka je kai sallar nafila raka'a biyu manzo Allah ya ce kamar kai umara ne ka roƙi Allah a wajen nan ma wajen addu'a ne ko lokacin da ka zo ka kammala tawafi wajen makamin Ibrahim ka zauna ka yi tahiyyatu ka yi raka'o'i guda biyu din nan lokacin addu'a ne ko kuma in kana kan Safa ko in kana kan Marwa dukkan su lokuta ne da wurare na an ka addu'a ina fata saboda haka duk wanda ya je maka ko aikin umara lalle ya ribaci waɗannan wurare da muka zana wajen yin addu'a amma wajen kabarin Annabi sallama fi da junjunawa da girmamawa a gare shi babban abin da yake babba a cikin Madina shine masallacin Annabin kada ka bari sallah ta wuce ka a cikin masallacin ko ta kudu ce ma za ka yi ta kadai ka bi san kai daidai suke da sallah dubu guda ya an kwatanta da wani riba can ba kamar yadda masallacin Ka'aba kuma daidai suke da sallah dubu dari ko kai kadai kai ba ce sai a cikin jam'i ba to ballan fa kuma kai cikin jam'i yo kana da taron da yake masallacin Ka'aba yawa kuma masallacin Annabi da ke Madina masallacin da rubutun ya kai wannan to wannan shine zamu ribata shine abu na falala وبنجي تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من ذلكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجَلًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
إمام المسلم يروي تو حديثي في جئن جنتا سلسابن سا بدا عروة ابن الزبير الله تقالي الداء بريش يسي ولمتن بدا تكون مثلا مدينة سيجايا سيد الزبير ابن الأوام فجد مقف كاسك بجونا تفكر بونيكيشو رواء إذن ياتهو در إدان يلدوا سيادي وتجون الزبير كافين يجيبوا مروان سمتون سكين متعن المدينة فسيكسن في الزبير يكن تنقل رواء هاري يا تجد في سكين جونا تضربة يدى يوضع سوسا من سيسكي ذي فنقل فيون سمتون سيسي بي سبا فأكد دو جمع ذن الله صلى الله عليه وسلم لي نسو فنسي فيما ذا الله يتيب الزبير إذن رواء يجيبوا نوكا ka dan tare gurgudun yadda zaka buka sofarka amma ko ba sai ka fara a tankin ka ba ko ramin ajiyar ruwa sai ka kyale su kuma ya wuce gonar dan uwanka kaidar haka take a musulunci idan ruwa ya fara zuwa gurina sai na tafi dole da kata ta in baka yanzu da kaida kamata ya buka sofarka gaba daya ya cika ramin sa na ajiyar ruwa sannan ya bari ya je wancan gonar abin da ya ragowa yana da wannan haƙƙin a musulunci amma dan manzon Allah ya rubuta sirrin sai idan ka buka sofarka ba kuma sai ka cika ramin ka ba kyale shi sai je gonar dan uwanka sai wanka mutum yake a ya nuna ga Allah shi ne kai wannan hukuncin dan ya zama dan uwanka dan ya zama to dan gidan gaggonka sai kuma ke kai hukunci ka ba shi gaskiya sai manzo Allah ya yi kallake ce kai Zubairu ka tsare ruwan bayan ma ka duka cutar ka har sai ka cika dambinka. Wannan abin da ya rage ka sakan masa. Ina ba ta an fahimta. Ka ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu sulhu. Za a nemi zubairu ya sassauta. Ya saki wani abin haƙƙinsa don wuce ya samu don a zauna lafiya don shi ne sulhu. To amma da wancan mutum ya yi fito na fito da hukuncin manzon Allah, sai manzo Allah ya ce zubairu da ke ruwan har sai ka cika daidai bukatarka. Har sai ruwa ya kama gindin katanga. Sannan sai ka saki kuma daga gonarsa daga baya. To Zubair bin al-Awwam yake ina tsammanin wannan ayar ta sauka ne dangane da wannan abu da ya faru tsakanin mu, sai Allah ya saukar da wannan aya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fa harafi ne na atafi alladin waɗansu malamai suka ce za'idati kamar li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya tabbaruna ala shay in min fadlillah wa to li ya'lam ahlul kitabi. An fahimta ku? Kamar ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ai wa ma yusirukum annaha idza ja'at yu'minun la inna za'idat fa dan to fa fa'il atafike la tuna za'idati jumlar ita ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka. Allah ke cewa manzon Allah ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun mutane ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mayar da kai kai ne mai hukunci dangane da abin da ya gudana tsakanin su na sabani sun mala'ijidu fi anfusihim kuma ya zanto ba su samu a cikin zukatansu ba harajan wani hukunci game da hukuncin da kai mimma kadaifu dangane da abin da ka zartar da hukunci wa yusallimu taslima sun miƙa wuya iyaka sun miƙa wuya. A nan gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mutane ba su da imani sai waɗannan ababen guda uku sun faru. Na farko a tahakum ila rasulillah idan na ce ka ce a cikin wani abu to ya kasance mun kaiwa manzon Allah hukunci kai hukunci wurin Allah da wajen manzon Allah ba sai kai wajen doka ka gwamnati ba ya tafi dukkan komai na rayuwa. Ba kuma sai ababen da suka shafi ibada ba har mu'amala ka gani kitan gona da gauro ya san ai mu'amala ce ba ibada ba ce amma manzon Allah ya yi hukunci a tsakanin mutane. To haka idan muka zo muna jayayya ta addini muna ce a ga tsara sunna ne kai ka ce bid'a ne ko muna ce bid'a ne kai ka ce Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yadda cewa eh a ji Qur'ani da hadisi su raba mana musu kan abin da muke musu wannan shine mumuni. Wanda kuma ya kiyarda da hukuncin Qur'ani da hadisi kuma shine ba mumuni ba. Tunda Allah ce la yu'minuna bala fi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun saka kai ne hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana sabani thumma la yajidu fi anfusihim harajan bayan ka yadda a kai hukunci zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma kar ka samu kunci a cikin zuciyarka yayin da aka samu dan uwanka ne da gaskiya ya fi ka karfin hujja ko dalili. Idan ka fi ni karfin hujja ko dalili bai kamata in damu ba kar in dauka kai ne ka kawo da ni hadisin manzon Allah dai kawo da ni. Idan na fita karfin hujja ko dalili kar ka samu kunci a zuciyarka kar ka dauka ni Ja'far ne ya kayar da kai bai isa in kayar da kai ba hadisin manzon Allah ne ya kayar da kai. Da haka idan a yau ila na fita gaskiya za a je wurin da ka fita gaskiya amma mutane ba za su fahimci waye mai gaskiya ba sai ka kawo da milanka na kawo nawa. Idan kawai mutum ya tsiri gina ko ka koma gefe guda ka tsiri ne ko in koma gefe guda in tsiri ne ko in la'ance ka kamar yadda tsazi-tsazin da ake faɗa abin da cewa an raba takardu sai ka rinji a kano kun san tafsirin nan da ake ana sawa a kano an raba takardu yan gida a sun rarraba mutane cewa a rinka yin tabbade da bai da baya da baya da kuma wasu ma izatul buruji kasa uku wa a tsiri mana ku kaga wannan ba shine abin da ke sa mutane su fahimci gaskiya ba abin da ke sa a fahimci gaskiya shine ka ce in ce idan ka kawo dalili wannan ya kawo dalili to sai a gane gaskiya amma idan ka tsine wancan ya tsine wancan ya yi zagi ba za a gane gaskiya ba. Ba magana sai in kare gidan mu kai kare gidan ku ba ko in kare shehi na kai kare shehin ka ba ko in kare wali na kai kare naka ba in za mu wannan a duniya cewa sai mun kadaita a wato wali taka ko kuma ka yadda da waliyin ka ne in yadda na naka kai ka yadda na wa za mu tsira a duniya amma me ta gaba daya waliyan mu din ba su da tasiri ga manzon Allah. Me da dukkan waliyan namu abinda ya ba su walitaka shine biyayya ga manzon Allah. Da haka mabiyansu ma in suna so su ga sahun waliyansu shine sai su daina manzon Allah. Amma idan aka ce a'a dole sai ka biya ni ko kana wani biye biye sai ka ɓata kanka lokaci dare ya yi baka je gida ba ka daina biye biye ma'ana ka bi hanya ɗaya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan ya zanto ba kunci a cikin zuciyarka mimma qadaita dangane da abin da manzon Allah ya zartar maka hukunci wa yusallimu taslima sannan mutum ya miƙa wuya iyaka sun miƙa wuya tun daga kan harkarsa har cikin zuciyarsa ya amince. na yadda wallahi tallahi in ka kawo dalili cikin hadisi in ga kace bisa ga fahimta kyakkyawa fahimtar sahabbai da tabi'ai kan duk abin da kake da aure ku sune nake na yi dalili da dalili zan bi ka akan wannan ba wai dan kai din ba sai dan hadisin manzon Allah ne yake ku kike mun kana ka yadda da wannan inda duk jama'a za su yadda da wannan an daina rigima an daina faɗa amma ni yake sa ai faɗa kace dole sai na daina aiki bina wannan binaka ko in ce dole sai ka daina aiki binaka na binawa ka ginawa in ni haka ba maka adalci ba kai ma kun kai ta da adalci ba yi wa junan adalci mu baje abin a kan teburi mu sai to menene dalilin kowane abu ko da irin abu sai aka fara shi lokacin da Allah ko kai ko da wasu shekara 100 da shekara 200 da shekara 300 duk abin da aka bi shi a tarihi na baya kuma shekara 100 ce ta baya ko 200 ba da asali cikin addini sai abin da ya samo asali daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wai kullu muslima walau annaka tabna alaihim alikatu anfusukum inda ake mun wajabta musu cewa ku kashe kawunan ku inji Allah a yukhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku ku hijira ku bar garin ku ku je inda za ku zama na bakunci ku yada addinin musulunci ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su aikata haka ba sai in kadan daga cikin su walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih inda ku za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi la kana khayran lahum da ya zama su ne mafi alheri a gare su wa ashadda tathbita kuma da ya fi tabbatuwar mutum akan tafarki mutum na shari'a an gane ku shine da kana sarlahu wa kuntu tujita wa idhan la'atinahum min ladunna ajran azima wa idhan kuma inda haka suka yi la'atinahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga gare mu wa lahadainahum siratan mustaqima kuma da mun kiriyar da su tafarki wanda yake da dace a sai babu yanda za a yi mutum ya dace da kan shari'a sai in ya bi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu manzon Allah yake dukkan al'umma ta zo su ga aljanna ta wanda yake sabu suka ce wai zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce duk wanda ya munta a bagayya zai shiga aljanna wanda ko yake mun da'a to yake ko nan ba ya shiga aljanna sai Allah ya ce
Allahu wal rasul fa ulaika ma alladhina amana Allahu alayhi min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
إمام الطبراني يروي في حديثه بدا أمنا عائشة الله تقال يدعى دريسة تكي ولم يكن يازو وزن من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتب في يا من ذن الله إنك لا أحب إلي من نفسي والله إلا سنك ثم بيدنك سنكينا وإنك أحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي يتب والله إلا سنك ثم بيدنك سنكينا ثم بيدنك سنكينا وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك يجي مثل زمان أجدا نايزا وني في انتنوكا في انجي بازوني أقولي بحسنا فتو نازو عندك تكون جنكا وإذا ذكرت موتي وموتك إذا نتنو موتك ثم نتنو كما ذاك موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين في انجاني سوات أي كيف إذا ألا يكت إلا يوركا أن شجاء الجنة فزاء بقى كمي كم مسئين سما فارب صورا النباوة وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك من كل قوة ما شجاء الجنة ثم يبقى مسئين نكسد أنا أن بابا إنا بنت ورمت من كرح كافة منك أتا أنا الدنيا إنا بنك أما أكياما أن شجاء الجنة ما كنا كافة منك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لن الله بباش أنصر كوم يبقى حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية حرم رأيك جبريل يسكد وأن الآية ومن يطع الله والرسول دكان من بيوا الله طاعة كما يوا من جو صلى الله عليه وسلم طاعة دبيعية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فوان ينتكي وطن الله يمثل إما من النبيين مع النبوة والصديقين بصديقين والشهداء بشهيدين والصالحين بصالحين باي وحصل أولئك رفيقا كما للي أبو كنتكا كايشو in mutum ya yi abokantaka da waɗanta wannan rukunai guda huɗu na mutane na farko al'anbiya annabawa kenan na biyu as-siddiqun na uku kuma ash-shuhada sannan na hudu su as-salihun wanda duk ya kasance tare da su lalle ya samu kyakkyawan abokantaka. Ma'ana sai ayar take bishara ga wancan masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matsayin su shine zai samu kansa a cikin aljanna kuma lalle suna tare da manzon Allah din duk da matsayin su ɗaya ba amma ba zai hana a ga juna ba ko a sadu da juna ko a haɗu da juna ba. Saboda haka ana lallashin su cewa kar ka damu za ka iya ganin manzon Allah ko da an shiga cikin aljanna turmutu ba zai hana ka ganin su ba. Tare ba zai hana ba kasancewar yana matsayin na sama sama na ƙasa ba zai hana ka ganin su ba. To waɗannan rukunin mutane guda huɗu al'anbiya wannan ba wani yunƙuri da mutum zai danya zama cikin wannan rukunin banda addu'a ce take sa mutum ya zama annabi ba sannan kuma ba yau ibada ce ke sa mutum ya zama annabi ba zaɓi ne na Allah. Allah yusafi min al-mala'ikati wa rusulan wa min an-nas inna Allaha sami'un basir. Da haka zaɓi ne ba sai mutum ya addu'a ba cewa Allah mai sai annabi tana cikin ma ta'addanci a addu'a idan mutum zai wani da haka bai dace ba. Amma as-siddiqun su waye as-siddiqun waɗansu daga cikin malamai suka ce siddiqi a cikin al'umma shine wanda ya gaskata gaba ɗayan abin da aka sautarwa annabin zamanin sa babu abin da yake da shakka ko ɗaya a ciki wanda ya samu wannan matsayin to ya samu matsayi na siddiqi. Wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiqun ashhadu an la ilaha illa allah. Wato kar ya zanto kana da shakka akan wani abu ko bai daidai da aswaki ne ba ka da shakka cikin abin da annabin ka zo da shi. To a cikin wannan al'ummar kuwa wanda ya samu wannan matsayin shi ne sunna a wurin siddiqi. Saboda haka waɗansu suka taƙaita shi a kansa waɗansu malaman suka ce a'a siddiqi wato shi ne wanda da an ce annabi ya ce kaza baya ɓata lokaci na sakan biyu da jin labarin sai ya gaskata. To a cikin al'umman nan ba a samu wannan gaggawar da ko irin sayyidina Abubakar Siddiq dan manzon Allah baya nan ma Abubakar baya nan ma manzon Allah ya faɗa wani labari wanda suka ce yanzu kaza zai faru sai manzon Allah ya ce amantu ana wa Abubakar da Umar yanzu da Abubakar da Umar mun yarda bayan ko da Abubakar da Umar ba ma sa wurin amma manzon Allah yake ba da sai da za su ji labarin za su yarda irin yadda na yarda. To wannan shine matsayi na siddiqiyya kenan. Waɗansu malamai suka ce wato babu wani fasil babu wani abu a tsakiya tsakanin nubuwa da siddiqiyya da zaran kayo kafa daga annabta sai siddiqi daga siddiqi inda za a maka promotion to annabi za a kai ka sai sa ake hada su ta juna wa zikru fi kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa zikru fi kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan wani wuce illahu da rasul to la kama alladhina anama allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin ba a sa wani abu a tsakiyar su siddiqiyya ba rasa bane ba kenan gaskata annabi cikin duk abin da yake da wanda ka fahimta da wanda ba ka fahimta ba me yake yin tsare da wanda ya tsara ka ilimi amma ka yarda ya ce wa shuhada sai shahidai shahidai kuma wanda suka mutu a wajen yaki wannan bayani ya gabata a kansu cikin surat Ali Imran. To amma dai manzon Allah ya kafa shahidai cewa akwai shahidai wato waɗanda suke za su mutu a gida amma shahidai ne akwai shahidai na filin yaki na filin yakin sai suka ba sun fi falala na gidan sun samu sunan shahada amma hukuncin hukuncin da suka shafi shahidi ba su shafe su ba shahidi an ce za a wanda ba za a yi masa sallah ba ba za a wanke jinin da ke jikinsa ba wannan shi ne matsayinsa. Sannan ga matsayi a tashin kiyama da ta ala ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun alahira kenan matsayin su rayayyu ne a yanzu haka amma akwai shahidai wanda su suna da matsayi na lahira sai dai a nan gidan duniya za a yi musu sallah za a yi musu likkafa ne za a yi musu kada shine dukkan mutumin da ya mutu a daren juma'a ana yi gobe juma'a manzon Allah ce yayi shahada mummuni da kuma namiji ko ya mutu a yinin juma'a ranar juma'a to yayi shahada kenan. Ko mutu wajen naguda mutum musulma ta mutu wajen naguda ta yi shahada ko musulmai da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ko rushewar gida sun yi shahada ko suka mutu sakamakon gobara duk sun yi shahada. Haka dai wanda ya mutu da tarin fuka tarin tuli kenan shi ma yayi shahada manzon Allah ya nufanta shi a cikin hadisi. Haka wanda ya mutu da murɗewar ciki ciwon ciki ya sa ya mutu ya yi shahada kaga wannan su ma shuhada ne wasiddiqun washuhada wassalihin sai kuma salihan bayi wannan dukkan wani bawa mummuni na gari wanda yake da rinjayen ayyuka na alkhairi yake da rangwame ko karancin ayyukan barna ba ta aka yi baya da wani kuskure ba amma dai kuskurensa ya fi zama kadai idan an kwatanta da daidai to ya zama cikin salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa ma da na da abokantaka in ta zanto ta rubutan nan ne. Allah ce zalika al-fadl min Allah zalika ismu al-isara fi min tada kabar an ce nan min Allah suka ce hal wadan suka ce a zalika min tada kenan al-fadl badal in suka kenan sannan min Allah shine kabar ko muta'alliqul khabar zalika al-fadl min Allah abinda aka yi bayani na waɗannan rukunan mutane guda hudu da matsayinsu a cikin aljanna, abokanan zama cikin aljanna, falalaci daga Allah. Wa kafa billahi alima, Ubangiji ta'ala ya isa a matsayinsa na mai ilimi, da haka yake labarta muku hukuncin irin waɗannan mutane. Ko jama'a kan da kafa nan abinda muka faɗa, dai Allah ya ba mu lada, wannan ke kusa da Allah ya ce mana. Akwai dan takaitaccen bayani kamar haka. Akwai mata da suke halartar tafsiri a nan da ake yi na mata, sun shirya ziyara wanda suka kai asibiti, so kai taimako ga ɓangaren mata waɗanda suke masu larura musamman ta ciwon yoyon fitsari. Fatan mata su gyara da Allah, Ubangiji ta'ala ya saka musu alkhairi bisa ga wannan aikin alkhairi da suka yi.